Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-49 sai kuma mita 60 da kilo 1,530 a matsakaicin zango. Kuna kuma ya kama mu a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 da kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu a yau Litinin 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai,
shugaban Amurka Donald Trump ya dage akan cewa takaddan nan da ake cacciyar baki a kai ta wanke shi akan zargin da ake mai, amma kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya takaddan ya musunta tunanin na Trump. Isra'ila tana ɗaukan matakan korar dubban bakin haure na Afirka zuwa ƙasashensu. Kana dubban masu zanga-zanga a birnin Athens kuma sun yi maki a jiya Lahadi domin kalubalantar yiwuwar sasantawa tsakanin Girka da Macedonia akan dadaddiyar takaddama da ke tsakaninsu.
Kanin labaran kenan. Rundunar sojin Najeriya ta karbi bakuncin takwarorinta na ƙasar Kamaruto, ko menene ya kai su jihar Borno?
Abin da ya kawo su fadan nan da muke da yan Boko Haram, kasan suna cikin Najeriya kuma suna cikin Kamaru. To shi yasa ya kamata mu da yan kamar muka da kai mu muna zona zaran-zaran da su a kai wannan fada, mu sani za mu yi mu hana wannan mutane shigowa ta Kamaru zuwa cikin Najeriya kuma daga Najeriya zuwa Kamaru.
Sai kuma wani batu da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da ya shafi wasikar da aka ce tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Babangida ya rubuta wa shugaba Buhari da wani hadimin Janar Buhari, wato Janar Babangida ya musanta.
Wannan labari ne na kanzon kureje kuma ra'ayi ne na wani da yake ɗaya daga cikin hadimai na Janar Ibrahim Badmasu Babangida.
A shirin ciki da gaskiya kuma Ibrahim Alfa Ahmed zai tabo wani batu sabo fil da ya shafi jami'an tsaron hukumar tsaron gida ta ƙasa DSS. Kada ku bari a baku labari, kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya dage akan cewar takaddan nan da ake cacciyar baki a kanta da ke zargin hukumar FBI akan binciken katsalandar da Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 da wuce gona da iri, cewa takaddan ta wanke shi kwata-kwata. Amma kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta takaddan ya musunta tunanin na Trump a jiya Lahadi. Dan majalisar wakilai Trade Gordy daga mazabar jihar California ta Kudu, ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawan gani wurin fidda takardan da kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar ya shirya, ya faɗawa shirin talabijin na CBS da ake kira Face the Nation a jiya Lahadi cewa wannan takardan ba ta shafi aikin wata guda da kwamitin Robert Mueller ya yi a kan binciken haɗin baki da yaƙin neman zaɓen Trump da Rasha ba, ko kuma Trump ɗin yana yin katsalanda ga binciken.
Isra'ila tana ɗaukar matakan korar dubban bakin haure na Afirka zuwa ƙasashensu. Bayanin yana kunshe ne a wani rahoton da wakilin muryar Amurka Robert Baja ya aiko daga birnin Kudus. Hukumomin kula da bakin haure na ƙasar Isra'ila sun fara ba da takardar korar masu neman mafaka daga ƙasashen da suke fama da yaƙe-yaƙe kamar Eritrea da Sudan. Wannan ne matakin da Isra'ila ta ɗauka na baya-bayan nan na korar bakin haure kimanin 40,000 daga ƙasashen Afirka da suka shiga ƙasar da taɓa rauniyar hanya cikin shekaru 10. Wani mutum da ya bayyana kansa da Michael ya samu takardar barin ƙasar. Takaddar na cewa nan da ranar 1 ga watan Afrilu ka bar ƙasar zuwa Afirka, wanda ake gani daga ruwan da yake. Michael ya ce ba daidai ba ne Isra'ila ta kori 'yan gudun hijira da suke neman mafaka ganin haɗarin da suke fuskanta a ƙasashensu a Afirka, wanda aka iya kai su ga mutuwa. Amma ita gwamnatin Isra'ila ta yi watsi da kirarin 'yan gudun hijiran, tana cewa akasarinsu bakin haure ne da suka bar ƙasashensu don neman arziki. Takaddar korar ta ba su wa'adi, bakin hauren za su iya karɓar dala 300,500 su bar ƙasar don kansu ko kuma su fuskanci hukuncin ɗauri. Jami'an Isra'ila sun ce 'yan Afirka suna barazana ga Isra'ila da kuma ƙasar ta Yahudawa, kuma suna zargin su da yawan aikata laifi da kuma lalata rayuwa a yankin birnin Tel Aviv ta Kudu. Wani dan kasar Isra'ila da ke zaune a Tel Aviv ta Kudu, Mai Golan, ya ce tilas bakin hauren su fice.
Dubban masu zanga-zanga a birnin Athens sun yi maci a jiya Lahadi domin kalubalantar yuwuwar sasantawa tsakanin Girka da Macedonia akan dadaddiyar takaddama da ke tsakanin su. ‘Yan sanda sun kiyasta yawan masu zanga-zanga sun kai kimanin 140,000, yayin da waɗanda suka shirya zanga-zanga suke ikirarin cewa mutanen sun kai miliyan guda da rabi na mutanen Girka da suke cikin gida da waɗanda suka fito da ƙasashen waje, su wanda suka yi kira ga gwamnati kada ta yarda da sulhu akan sunan makwabciyar ƙasar Macedonia. Prime Minister Girka Alexis Tsipras ya faɗa a wata sanarwa da ofishinsa ta fitar cewa tunanin waɗanda suka shirya zanga-zangan da suke yi, wato wanda suke ikirarin mutane sun kai miliyan guda suka yi zanga-zangar, suna fatan hakan ne ya faru. Galibin 'yan ƙasan Girka ba su ra'ayin a aiwatar da tsarin harkokin wajen ƙasar ba tare da yin nazari a kai ba. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shugaban ƙasar Cyprus Nikos Anastasiades ya sake lashe zaɓe a wa'adin shekaru biyar na biyu a jiya Lahadi. Yana mai alkawalin ci gaba da farfado da tattalin arzikin ƙasar da kuma ƙoƙarin haɗa kan tsibirin. Anastasiades, mai ra'ayin riƙau, ya doke abokin karawarsa mai sassaucin ra'ayi Stavros Malas da kashi 56 cikin 100 a kan kashi 44 cikin 100. Masu takara biyu sun fafata a zaben shekara ta 2013. Anastasiades ya faɗa wa tarin magoya bayansa a birnin cewa zai ci gaba da shugabancin dukan al'ummar Cyprus. Ya ce a wannan daren babu wanda ya yi nasara kuma ba wanda ya yi rashin nasara. Ya ce ƙasar Cyprus ita ce kadai muke da ita. Su kuma 'yan ƙasar Costa Rica sun yi na zaben sabon shugaban a jiya Lahadi a cikin yakin neman zaɓe mai tattare da muhawara akan auren jinsi guda. Masu takara 13 ne suka nemi su gaji shugaba Luis Guillermo Solis mai barin gado, wanda kundin tsarin mulkinsa ya hana shi neman wa'adi na bijire, amma kuma babu ɗan takara da ya fi farin jini idan babu wani ɗan takaran da ya samu kashi 40 cikin 100. Biyu daga cikin 'yan takaran za su zaben fidda gwani a ranar 1 ga watan Afrilu idan Allah ya kai mu. Fiye da silisi gudana waɗanda suka cancanci yin zaɓe sun ce ba su yanke shawarar wanda za su zaɓa ba. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Bari mu bude hayashaskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya da kuma kasashe da ke makwabta, inda rundunonin tsaron Najeriya da na Kamaru da ke yaki da kungiyar Boko Haram a shiya arewa maso gabashin Najeriya da ake kira Operation Lafiya Dole, suka gudanar da wani taron haɗin gwiwa a garin Maiduguri kan hanyoyin da za a bi na kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram da ta buwayi dukkan kasashen biyu. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Rundunonin waɗannan ƙasashe guda biyu sun gudanar wani taron ne cikin sirri da suka tattauna hanyoyin da za su bi na katse hanzarin 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da suka ce za kan sirga da sun ci ƙarfinsu. Brigadier General Frederick Junket ne da ya jagoranci tawagar ƙasar Cameroon, wanda suka haɗa da sojan ƙasar na ruwa da kuma na sama.
We work jointly with Lafiya Dole operation, even though there is some difficulties in that domain, logistic, troops or air asset, we can shift and mutualize our capacity.
Yace mun zuna neman kasashen guda biyu, kuma mun amince dukkanin mu cewa za mu aiki da rundunar Najeriya tare da wasu sojojinmu. Yace babban al'amari ma shine za mu yi aiki tare da rundunar sojan Operation Lafiya Dole, don koda an dan samu kalubale a wannan yanayi za mu iya gusawa don mu bada tamu gudumawa. Haka abin yake ma daga bangaren Najeriya, za mu yi aiki tare ne, a cewar Brigadier General Frederick Junket kenan. nan da jagorancin rundunar sojan kasar Kamaru shi ma komandan rundunar sojan operation lafiya dole da ke jihar Borno Major General Rogers Nicholas ya yi karin hasi game da wannan taron nasu kamar haka
wani ke faruwa tsakanin mu da yan Kamaru abin da ya kawo su fadan nan da muke da yan Boko Haram kasan suna cikin Najeriya kuma suna cikin Kamaru to shi ya sa kamata mu da yan Kamaru muka da kai mu muna zauna daran-daran da su akai wannan faɗa mu sani zamu yi mu hana wannan mutane shigowa ta Kamaru zuwa cikin Najeriya kuma daga Najeriya zuwa Kamaru to yanzu mun tara mun hada kai mu tare da kayan aikin mu to muna bin su cikin yan sambisa yanzu mun gama yan sambisa zamu koma wajen Madara Mountains na wajen Kamaru mu kuma mu yi da su yanzu da kayan aikin su da yaran su da kayan aikin mu da yaran mu da kuma sharing na information da intelligence muna yi tare da su gane kuma yana kamar amfani da yawa
kai magana karma ko su yan Najeriya da suka mika kansu a kasar Kamaru ko za kai mana karin hasi game da wannan
eh ba wai yan kamar yan Boko Haram ne kawai eh da suka surrender a wajen Kamaru su diyawa jiya sun surrendering kamar da suka surrender ne wajen Dambuwa
to ranka ne wani tasiri ne ko kuma muhimmancin da irin wannan taro yake da shi da kuke fitowa da kasar Kamaru ne
eh kamar da na ga makasin shi yan Boko Haram suna Kamaru suna Najeriya to hadan kai nan namu muna so mu san da zamu yi da su mu gama da su ba ma so mu gansu a cikin Najeriya ba ma so mu gansu a cikin Kamaru ko kamar da muka hada kai da yan Kamaru kamar da na ga nan muna tare da su daran-daran akan wannan fadin na Boko Haram nan to mu zamu ci gaba da su sai mun gama aikin nan
komandan rundunar sojan operation lafiya dole da ke aikin wanda da tsaro a shirin arewa musu gabacin Najeriya Major General Rogers Nicholas kenan ke bayani game da taron da suka gudanar da rundunar sojan kasar da kuma sojojin kasar Kamaru Haruna Dauda biyu muryar Amurka
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
Babu daga harkokin tsaro kuma sai siyasa a Najeriya inda ake ci gaba da sa in sa kan batun wasiƙar da aka ce tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Babangida ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari inda ya kira gare shi kada ya tsaya takara a shekara ta 2019 batun da General Buhari wato Shi Babangida ya musanta kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustafa Nasir Batsari ya aika mana.
Tun da sanyin safiyar jiya Lahadi ne dai wannan bayani ya cika kafofin labarai da dama musamman na sada zumunta wato social media inda har aka ci General Ibrahim Babangidan ya nuna gazawar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari musamman wajen cika alƙawallan da ta dauko ma jama'a tun farko. Amma sanarwar da tsohon shugaba General Ibrahim Babangida ya fitar da yammacin Lahadin ya nuna cewar wasikar da aka ce ta fito daga wajen shi ra'ayin wanda ya rubuta ta ne amma ba nashi ba Zubairu Idris Abdurraub da ke magana a madadin shugaba Babangidan ya yi mun ƙarin haske akan wannan sanarwa da suka fitar
wannan labari ne na kanzon kureje kuma ra'ayi ne na wani da yake ɗaya daga cikin hadimai na General Ibrahim Babangida Babangida wanda kowa ya sani ya kasance a gwamnatin jihar Edo kafin wannan sabuwar gwamnati saboda haka ganin wannan labari shi General Ibrahim Babangida Babangida ya ƙaryata wannan batu yana cewa dukkan batutuwa da yake da shi akan duk wani shugaba ko kuma waɗansu batutuwa da suka shafi ƙasa akwai hanya da yake da ita wanda suke tattaunawa kai tsaye da shugaban ƙasa da sauran jama'ar ƙasa
amma shi wane ne wannan cikin haliman nasa
wani ne Kasim Abebuwa
sai mutane za su yi mamaki ya za a shi wannan tsowa hajimin sai fito ya ce masa baki da albasa wannan magana mai nauyi haka
to ka san waɗansu al'amura idan suna faruwa idan wasu suna kokari su yi gwaninta ko kuma wani abu akan abubuwan da ake tattauna lamuran ƙasa to suna so su ga cewa sun rubuta to kuma da ya rubuta wannan batu bai ma bayyana ma tsohon shugaba wato General Ibrahim Babangida ba ballantana Babangida ya karanta waɗannan abubuwa ballantana ma har ya ce ya amince
to sai dai a cikin sanarwar da tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya fitar ta nuna cewa tashe-tashen hankulan da ake samu a 'yan kwanakin nan a tsakanin al'umma da kuma lamuran siyasa ya sanya shakku akan shugabanci da kuma haɗin kan ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sarki addu'a kar mu fasa kada mu furta minki
To kafin wasiƙun da aka rubuta wa shugaba Buhari, wani batu da ake tafka muhawara a kai shine zaben Ahmed Rufai Abubakar a matsayin babban daraktan hukumar leken asiri ta ƙasa.
Waɗanda suke so su ga cewa sun hana shi ko su sa a hana shi karɓa aikin sun yi amfani da kafafan yaɗa labarai da yawa, sun baza ƙarerai iri daban-daban. Kamar misali, wasu sun ce ba ɗan Najeriya ba ne. Ahmed Rufai mutumin Katsina ne, an haife shi a Chadi, ya yi primary school, makarantar primary a can, amma nan ya zo ya kammala, kuma ga dangi ga ƴan uwa duka. Sannan magana na wani a ce wai rashin cancanta. Mutumin nan ya yi aiki ya kai matsayin mataimakin babban mataimakin director, wato deputy director.
Mai magana da yawun shugaban ƙasa ya faɗa duniya ta ji cewar mutumin nan a Chadi aka haife shi. Shi kuma a takardunsa na shiga aiki ya ce a Katsina aka haife shi. To wane ne yake faɗan gaskiya a tsakaninsu? Na uku, an ce wanda duk zai kasance shugaban wannan guri ya zama director a cikin wannan gurin. Shi kuma Alhaji Ahmed Rufai ya yi ritaya a matsayin deputy director shekara kaman 5 baya.
Haka yake, komai yana da lokaci, ba a wannan lokacin ne za ku ji wannan muhawarar ba, sai mun dawo a shirinmu na hantsi. Ku kasance tare da mu, kada kuma a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo mu a nan yake cewa karfe 12:17. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Disamba na shekarar da ta shige, kimanin wata 1.5 da ya shige kenan, jami'an tsaro na hukumar DSS a Kano sun shiga cikin wata unguwa mai suna Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo, suka harbi wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa Mai Kaji, wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewar kuskure ne. Har sun kama hanya za su tafi, sai iyalan suka matsa akan lalle su ɗauki wannan mutumin zuwa asibiti, inda daga bisani ya rasu. A bayan mutuwarsa, sun tafi da gawar ofishinsu tare da wasu ‘ya’yan marigayin guda biyu, Abubakar da Shamsuddin. Daga baya sun tura Shamsu ya koma gida, to amma suka riƙe Abubakar tare da gawar, bisa hujjar cewa sai dai iyalansa su sanya hannu akan takardar cewar ba za su tada maganar kisan a nan gaba ba, musamman ma ba za su faɗa ma ‘yan jarida abin da ya faru ba. Sun kuma riƙe Abubakar suka ce suna zargin cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Ɗaya daga cikin waɗanda suka bi kadin wannan magana shine Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda kuma ba baƙo ba ne a cikin wannan fili na cike da gaskiya. Za mu ji ta bakin matar marigayi da ‘ya’yansa da maƙwabtansa, to amma bari mu azahar sashin wannan al’amari a tattaunawa da shi Abubakar Haruna Galadanci.
Al’amarin ya faru ne a ranar Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata kenan, ta shekarar 2017, wanda kamar yadda bayanai suka iso cewar a daren wannan rana, marigayi wato Malam Muhammad Inuwa Mai Kaji, daga dare kimanin misalin karfe 12 na dare, yana kwanci a gida to da yake yana da yara samari haka. To a daidai wannan lokaci sai ya taso haka domin ya leƙo shagon da suke kwance na jikin gidan, da nufin ya tabbatar cewar ‘ya’yan nasa dai sun dawo, saboda wasu lokutan yaran suna yin dare haka a waje ba su shigo gida ba. To Allah da ikon sa, a lokacin su waɗannan mutane sun shigo unguwar watakila ko wani aiki suka zo yi.
Su waɗannan mutane na zuwa Bakar, kace su waɗannan mutane, idan kace su waɗannan mutane su kake nufi?
Kamar dai daga baya bayanai sun tabbatar da cewar ma’aikata ne jami’an tsaro na farin kaya, wato SSS kenan da ke nan Kano, a daidai wannan lokacin kimanin karfe 2 da 'yan mintuna na dare sai shigo wannan tsohuwar daidai da lokacin da shi marigayin ya fito daga gida da tocilan a hannunsa yana haskawa wato wannan shagon da 'ya'yansa suke kwance. To Allah da ikonsa a wannan lokacin da yake abu ne a cikin duhu sai sun shigo wata aikinsu da suka shigo yi wani abu daban wanda wanda ya iya sanin da suka shigo yi kuma kuma ya fito. To hasken tutulin din da suka hango a cikinsu dai wani su yi harbi harbin da zai yi sai ku ya same shi a gurin ne yake ya faɗi. To hakan sai ya fara ihun a kawo masa ɗauki a kawo masa ɗauki 'ya'yan nasa da suke cikin shagon suka fito da sauri a zatansu ma sun zata a lokacin ɓarayi ne suka zo unguwar. To da suka biyo zo suka yanzu shi baban nasa a cikin gini haka yana cewa sun harbe ni mutuwa zan yi kuka yana asibiti kamar yadda iyalanka suka yi mana bayani. Don haka a lokacin sai suka biyo wasu waɗancan suke cewa ya faru ga shi kun yi kun harbi babanmu. A daidai wannan lokacin hayaniya ta ɓarke maƙota waɗanda ba su bacci ba duk suka leƙo sai shirin da domin su ji me ya faru. Don haka a lokacin matarsa ita ma ta fito a lokacin ma dai kuma su baya yi gaskiya kamar yadda suke mana bayani. Don haka suna ƙoƙarin da suka ga wato harbin da ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu ya yi ya ma shi wannan mutum ma yana neman mutuwa ma a wajen. Don haka su suke yi kamar yadda ita matar ta fito mana bayani su suke ƙoƙarin su ja mota su tafi. Gani haka sai ta je take cewa ya za a yi ku zo kun harban min miji kuma za ku je a ku tafi. To a lokacin ɗaya daga cikinsu wanda babban su ne ma kamar yadda take faɗa mana sai ke cewa uwar gida ke hankali kuskuren aiki ne wanda a cikin maganganun ta ma duk za ka ji abinda take cewa. Sai suka ce to a cikin 'ya'yan nafa suka kamo shi suka ɗora shi a cikin motarsu suka tafi a daren kenan suka tafi asibitin Malam Aminu da ke nan Kano. To wayewar gari lokacin ɗan sun bar wasu ma'aikatan a gurin su kuma wasu sun tafi. To a cikin 'ya'yan shi marigayin da shi Shamsu da kuma wani Abubakar a lokacin da su suka bari a asibitin. Don haka da gari ya waye likitoci suka zo su kuma nan ma'aikatan ɗaya daga cikinsu sai zai ke gaya ma'aikatan cewa wato likitocin kenan cewar mutumin nan fa Allah ya masa rasuwa. Don haka daga nan sai suka ɗaibe su sai suka tafi headquarters da ke Sirri Birni.
Suka ɗaibe su wa?
Da shi gawar mamacin da 'ya'yan nasa guda biyu Shamsu da kuma Abubakar kenan. Suka tafi headquarters da suka je dai suka ajiye su a wani guri haka suka je gama dai bayanan da za su yi a wajen aka aika suka kira wani unguwar can unguwar Gayawa ɗin kenan da ke karamar hukumar Ungwaggo a nan Kano. Saboda shi ɗaya daga cikin 'ya'yan wato Shamsu ya mana bayanin cewa suna gurin kan gaci ne unguwar da mai unguwa da dagaci sun zo nan headquarter SSS ɗin. Don haka daga baya dai sai suka shi Shamsu sai suka ce jiyo wanke jikinsa a ta ita ma dai ya canza kayan jikinsa sai ce a shi saboda duk jini ya ɓata jiki. Sai suke ce masa ya canza kayan jikinsa ma sai ce a shi kawai zai wanke jikinsa a haka zai taho. Sai suka ɗauko naira 1,000 suka ba shi cewar ya hau babur ɗin a daidaita sahu ya dawo gida sai ce to ai shi yana da kuɗi ma. To da yake su suji suka tafi da shi da ɗan uwan nasa wato shi Abubakar ɗin shi kaɗai ne Shamsin suka bari ya taho shi Abubakar ɗin suka riƙe shi a nan. Yake cewa ina ɗan uwana wani suke cewa ai ka je kai kawai shi zai taho daga baya. Ya taho gida sai bayan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana ta magana shi wancan ɗan uwana su wato shi Abubakar kenan ya aka yi ne domin ya riƙe shi a nan bayani sun je sun samu mai unguwa na unguwar Gayawa ɗin da dagaci na shi yankin garin Gayawa ɗin suka yi masa bayanin tunda ba ma tuntun ya riga ya san abin da ya faru. Yake cewa to zai kokari dai ji me ya faru shi wancan yaro wato Abubakar ɗin da fulashi ya taho ba. A don haka lokacin dai daga baya su a cewar iyalan mamacin suke cewa ai su jami'an tsaron sun ce musu shi wannan ɗan uwa nasu wato Abubakar suna zargin sa da cewar wai ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. To don haka dai a lokacin ake ta sayarwa rana a taƙaice ma dai gawar shi mahaifin ba su ba su damar sun ɗauki gawar ba wanda lokacin da suka ji magana za ta karbi gawar sai su ce muku ai idan har sun yarda za su dauki gawar su sai sun sa hannu a takarda cewar wannan abu da ya riga ya faru ya riga ya wuce ba za su ƙara daga magana ba ba kuma za su kai magana ga NJDD ko kuma ba za su je su ƙara daga magana ba.
Wato dai na fahimce ka an ce gawar shi mamacin ma ba za a ba su ba sai idan sun sanya hannu kan takarda cewa ba za su kai ƙara kotu ba ba za su sake tada maganan ba kuma ba za su tuntubi yan jarida akan wannan batu ba.
Gaskiya ne bayanin da suka yi mana kenan. To a lokacin sai suka nuna ba su amince ba suka dawo gida to alhamdulillah gaskiya a nan Kano dai da kama daga yan jarida da lauyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin al'amarin sosai. Kuma an yi ta maganar abin a rediyo yadda ya kamata gaskiya. Da kila hakan ne da suka ji wannan preshar ta yi yawa daga baya sai suka neme su cewar zo su karbi gawar duk da haka dai da sharaɗin cewar ba za su bari wai a ɗauki hoton gawar ko kuma dai a ƙara ɗaga magana ba irin dai wancan condition da suka ba su a baya. Alamma dai suka nuna rashin amincewarsu da haka. Da ran da abin ya faru kwana 23 tsakani sai wato ainihin kantoma na karamar hukumar ungwaje da shi ne unguwa ta na wato gargawa din da dagaci da hakili suka je da ɗan majalisar jiha na ungwaje suka je gidan shi iyalan marigayin suka kai musu kuɗi dai haka kuma a lokacin suke musu bayanin cewar su yi haƙuri ya ce wanda dai da Allah ya riga shi wannan mahaifi na su Allah ya riga ya kawo sunan sayarwa su don haka su yi haƙuri su daure su je su karɓi gawar ta su a zo a yi masa sutura.
A cikin watan Janairu da ya shige an bayar da gawar marigayi Muhammad Inuwa Gayawa mai kaji aka kuma yi jana'izarsa. To amma kamar yadda kuka ji wannan magana ba ta wuce ba. A shiri na gaba za mu fara jin ta bakin iyalan mamacin da kuma makwabtansa. A kasance lafiya.
Ibrahim Alfahmi da shirin ciki da gaskiya sai ku kasance tare da mu domin jin maimaitin shirin a nan gaba zuwa ranar Laraba. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da tashin muhimman kanin labarai.
Jirgin kasan Amtrak na daukar fasinjoji ya yi karo da wani jirgin daukar kaya da safiyar jiya Lahadi a jihar California ta kudu da ke kudancin Amurka bayan da ya kauce wa hanyarsa. Hadarin ya kashe ma'aikatan jirgi guda biyu kana sama da mutane 100 suka jikata a cikin mummunan hadari na uku da jirgin Amtrak ya fuskanta a tsakanin watanni biyu. A wata sanarwa da Amtrak ta fitar na cewa jirginta da ke aiki tsakanin New York da Miami yana dauke da ma'aikata 8 da fasinjoji kusan 150 yayin da ya yi karo da jirgin CSX da bai dauki kaya ba a kaisa a jihar California ta kudu. Gwamnan jihar Henry McMaster ya faɗa wa manema labarai inda ya kwatanta wurin da aka yi hatsarin da lamari mai tada hankali. Kungiyar kwallo ta Philadelphia da ake zaton wato ba za ta kai labari ba ta doke abokiyar karawanta na kungiyar New England da maki 41 da kan maki 33.
To a gaishe ka da takaitin labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hatsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tai shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin tattalin arziki. Sai kuma wannan muhawara kan batun zaben Ahmed Rufai Abubakar a matsayin daraktan hukumar leken asiri ta ƙasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shiri da Malam Sidi da kuma Greg Burns Alheri ke muku fata alheri.